sashen Hausa na muryar Amurka ke magana ga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum, barkamu da lokaci. Abdul Aziz Adli Ture ne tare da Yakub Makeri. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku da daren yau Talata 7 ga watan Satumba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar bankin tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS ta nuna bacin rai kan juyin mulki da aka yi wa shugaba Dr. Alpha Conde da kasar Guinea Conakry. Bayan haka za mu leƙa Najeriya, inda za ku ji cewa mahukunta sun fara ɗaukar sabbin matakai domin magance matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari na tafi da rahoto na musamman, sannan muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Baba Yakub Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Talata, kungiyar Taliban ta ambato sunan Mullah Hassan Akund, aminin tsohon shugaban kungiyar marigayi Mullah Omar, a matsayin shugaban sabuwar gwamnati, kana Mullah Abdul Ghani Baradar, mataimakin shugaban siyasar kungiyar. Sirajuddin Haqqani, dan wanda ya kafa kungiyar Haqqani, wadda Amurka ta ayyana ta yar ta'adda, shi ne aka nada ministan harkokin cikin gida, inji babban mai magana da yawun kungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid, yana fadawa taron manema labarai a birnin Kabul. Mullah Muhammad Yakub, dan Mullah Umar, shi ne aka nada ministan tsaro. Dukan waɗanda aka nada wa mukaman za su yi aiki ne a matsayin masu riko, Mujahid yana fadawa taron manema labarai. Cibiyar nazarin guguwa ta ƙasa ta Amurka ta faɗa a yau Talata cewa mahaukaciyar guguwar Lari na ci gaba da ƙara girma zuwa mataki na uku da ka iya barazana a tsibirin Bermuda da ke tekun Atlantic zuwa ƙarshen wannan mako. A cikin rahotonta na baya-baya, cibiyar nazarin guguwar ta ce Lari na nisan kilomita 1340 a kudu maso gabashin tsibirin Bermuda, kana tana kadawa da iska mai ƙarfi da ke tafiyar kilomita 195 a cikin sa'a guda, tana tunkarin arewa maso yamma. Ita ce babbar hadari mai tsanani iska da za ta iya tafiyar kilomita 110 cikin sa'a guda, kana iskan hadarin ka iya tafiya har zuwa kilomita 295. Ana hasashen guguwar Lari za ta isa tsibirin Bermuda a cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa a matsayin babbar guguwa kuma mai ƙarfi da ke tafiya da tsananin iska da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliya a gabar teku zuwa tsibirin kafin ranar Alhamis. Shekaru hudu da suka gabata, sabon zababben shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kira ga Turai da ta karfafa karfin sojanta domin inganta tsaron nahiyar ta yadda za ta rage dogaro akan Amurka, kana ta iya daukar matakai ba tare da goyon bayan Amurka ba. Akasarin shugabannin Turai sun dauki ra'ayin Macron ba'a. Dole ne a daina bahaguwar tunanin Turai ta dauki matakan karan kanta, inji ministan tsaron kasar Jamus Annegret Kramp-Karrenbauer. Amma ganin ficewar da rundunar da Amurka ke jagoranta daga kasar Afghanistan ya sa ta sauya tunaninta. Lokaci ya yi da ya kamata kungiyar tarayyar Turai ta zama mai ikon kanta, tana faɗa a wata sanarwa da ta fitar a makon da ya gabata a wani sharhi zuwa ga wata kungiya mai zaman kanta a birnin New York ta Atlantic Council. Sai dai ba ita kadai ce ba ta sauya tunaninta game da makoman tsarin tsaro a kasashen Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar New Zealand ta fara sassauta dokokin kulle na coronavirus a kusan fadin kasar baki daya da ta fara sanyawa wata guda da wuce bayan kasar ta yankin Pacific ta sake samun COVID-19 a cikin watanni shida. Prime Minister Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa za a sassauta dokokin kullun a fadin kasar zuwa matsayi na biyu da zai ba da damar zuwa makaranta da gudanar da ayyuka da kuma sake bude ofisoshi. Sai dai wannan sabon umarnin ba zai yi aiki ba a Auckland, birni mafi girma a New Zealand, kana inda cutar ta fi tsamari a lokacin da gwaji ya tabbatar da wani mutum mai shekaru 58 ya kamu da sabuwar nau'in cutar ta Delta a tsakiyar watan Agusta. Kasar ta kafe bayanin mutane 821 da aka tabbatar da sun kamu a wannan barkewar cutar, ciki har da wasu sabbin kamuwa 20 a jiya Litinin. Birnin na Auckland zai ci gaba da kasancewa a cikin dokar zaman gida mai tsauri har zuwa ranar 14 ga watan Satumba. Za a ci gaba da rufe makarantu da ayyuka banda muhimman abubuwan bukatar rayuwa da suke ci gaba da aiki. yau talata an shigar da wasu kararraki gabanin sake fara shari'ar da Amurka ke yi wa mutane biyar da ake zargin su da shiryawa da kuma taimakawa hare-haren ta'addanci a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. Shari'ar da aka dakatar tsawon shekara guda da rabi sakamakon annobar coronavirus. Khalid Sheikh Mohammed wani babban jami'i ne na kungiyar Al-Qaeda da ake zargin shi da shirya hare-haren yana fuskantar shari'a ne da wani mutum guda da suke kare kansu a gaban kotun soja a tungar sojan Amurka ta Guantanamo Bay a kasar Cuba. Ana dai zargin su ne da haɗin baki da kai hari akan fararen hula da kisa da sace jirgin sama da kuma ta'addanci. Idan har an tabbatar da waɗannan laifuka a kansu za su iya fuskantar hukuncin kisa. A ƙarshe, a yau talata babbar kungiya da ke ƙarƙashin ƙasa tana shirya zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin sojan Myanmar ta yi kira ga gudanar da bore a faɗin ƙasar. Kungiyar ta National Unity Government tana kallon kanta a matsayin gwamnati da ba ta da hukuma da ta hada da zababbun 'yan majalisa da aka hana musu aikinsu na 'yan majalisar dokoki tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu. Kasar Myanmar ta fada cikin tashin hankali ne tun bayan da sojoji suka hambarar da zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi inda aka samu ɗan rikice-rikice a wasu wurare.
A gaida Baba Yakubu Makeri da karatu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kungiyar bunƙasa tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS ta fara daukar matakai na musamman kan sojojin da suka kifar da gwamnatin Professor Alpha Conde na Guinea Conakry. Daga Abuja, wakilin Umar Faruk Musa ya aika mana da wannan rahoton.
Kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta fito fili ta yatar da Allah wadare da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar Guinea, inda shugaban Ghana wanda kuma shine shugaban kungiyar ta Afirka ta Yamma wato ECOWAS Nana Akufo-Addo ya yatar da Allah wadare tare da bukatar a gaggauta dawowa ga turba ta demokradiya. Wannan jawabi na ECOWAS ya zama ƙari ne bisa ga wanda tun farko Najeriya ta yi, inda ministan hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar Najeriya Geoffrey Onyema ya yi tare da Allah wadare tun farko ranar Lahadi da aka yi wannan juyin mulkin, inda ya bukaci sojojin da suka yi wannan aika-aikan su gaggauta dawa ga turba ta demokradiyya. Na tuntuɓi jami'ar hulɗa da manema labaru ta ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje ta Najeriya wadda tun farko ta ba da sanarwar, Mrs. Esther Suzana, ta yi mun ƙarin haske dangane da abubuwan da ECOWAS da kuma Najeriya duka suka tsaya a kan shi, inda take cewa
ranar 5 ga watan Satumba aka samu juyin mulki a Guinea. Najeriya kuma bata amince ba domin ya saba manufofin na demokradiyya. Najeriya ta yi kira ga duk waɗanda ke da hannu ga su dawo ga demokradiyya.
To idan ba su dawo da demokradiyya ba, me Najeriya za ta yi?
Kasan Najeriya murya ne ɗaya kawai a cikin ECOWAS. To muryar Najeriya kawai ba za ta yanke shawara ba, sai ECOWAS gaba ɗaya.
Kuma wace rawa Najeriya za ta taka a cikin ECOWAS ɗin ma, domin ita ce kusan mai ƙarfi a cikin kungiyar ta ECOWAS ɗin?
Najeriya za ta je ga wannan statement da ta faɗa da a komar da mulki zuwa demokradiyya.
A waje ɗaya na tuntuɓi ambasada Adamu Dora, wani mai sharhi kan al'amura na demokradiyya a Najeriya, domin in ji ko akwai waɗansu hanyoyi na maslaha da za a warware wannan matsala da ƙasar Guinea ta samu kanta a ciki a yanzu, sai ya ce.
To, kamar yadda ka sani, demokradiyya ta riga ta yi ƙarfi a Afirka ko kuma in ce a duniya gaba ɗaya. Saboda haka duk wani abu da zai kawo ma demokradiyya cikas babu shakka ECOWAS kuma sauran ƙasashe za su yi Allah wadai da shi. Na biyu kuma in ka duba ta wani hannun za ka ga akwai maganar third term wanda shine babban dalili wanda suka bada da kuma wasu dalilan da yawanci masu ku suka bada kamar na cin zarafi da sauransu. To amma dai wannan abu ya faru an riga an yi zaben nan tun barawar can demokradiyya ta zauna a ƙasar nan, babu wanda yake son a koma baya a koma mulkin soja. An fi so kowane lokaci in akwai wata matsala a je zaɓe, in ba zaɓe ba a je kotu a warware.
To yanzu idan ECOWAS ɗin ta kakaba takunkumi wa ƙasar ta Gini, kana ganin zai yi tasiri, zai tilasta sojojin nan su dawo ga turba ta demokradiyya, ko kuwa bayanin da suka yi cewa za su haɗa gwamnatin riƙon ƙwarya ta Gambiya zai iya wani tasiri?
To takunkumi yana iya tasiri a ƙasa musamman mai karamin tattalin arziki irin Gini, saboda dama can suna cikin mawuyacin hali. In aka zo aka saka musu takunkumin, za a zo a ƙara shiga wani mawuyacin halin, duk da talaka ne zai fi kowa shan wahala. To amma na san in Allah ya da kafin a kai ga takunkumin, za a tura da su a ga yadda za a samu maslaha.
Ambassador Adamu Daura kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Sokoto, inda alamu na ƙara nuna cewa yanzu mahukunta da gaske suke yi wajen ganin an samu magance matsalar rashin tsaro, musamman arewacin ƙasar, bisa la'akari da irin matakan da gwamnatoci ke ƙara ɗauka, musamman a arewa maso yamma. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Bayan da wasu gwamnonin jihohin arewa maso yammacin Najeriya suka saka dokoki da suke ganin za su taimaka wajen daƙile ayyukan ta'addanci a yankunansu, akasarin jama'ar waɗannan yankunan sun kasance cike da fata ta samun nasara. To sai dai kuma wani abin damuwa shi ne, duk da matakan da ake ɗauka, ana samun rahotanni na kai hare-hare a wasu yankuna, kamar wanda ya faru a jihar Sokoto. Umar Buda Gidangara shi ne shugaban ƙaramin hukumar mulkin Dangishuni, wadda nisanta ya kasance kilomita 26 da babban birnin jihar Sokoto, inda mahara suka kai hari biyu jere da juna.
Karfe biyu zuwa karfe uku na dare, bandi sun shigo nan wani ƙauye da ake ce Mafajaldu da kuma ƙauyen Bisilan da Ilela Bisilan. Sun zo na harko iduruhe suna neman abinci. Duk shaguna da annan sun zo sun kasa, sun kwashi dukkan abinci, kuma sun shiga gidaje suna neman abinci. Sannan kuma daga baya suka yi awon gaba da wasu daga cikin mutanenmu suka shiga daji da su. Bisilan da Ilela Bisilan sun ɗauki mutum 6. Daga cikin 6 ɗin gaskiya an samu mutum 5 sun, Allah ya sa, sun kubuta daga hannunsu sun dawo gida. Mace ɗaya ce take a hannunsu halin yanzu. Amma dai nan ƙauyen Fajaldu waɗanda suka tai da su sama da mutum 10 suna hannunsu.
Domin daƙile waɗannan hare-hare ne, gwamnatin jihar Sokoto ta cika alƙawarin da ta yi tun farko na taimakawa 'yan banga domin su taimakawa jami'an tsaro da fafatukar kawar da ayyukan 'yan bindiga. Gwamna Aminu Zaidu Tambuwal ya ce 'yan bangar su ci gaba da haɗa kai da jami'an tsaro domin samun nasarar wannan aikin.
Saboda haka shugabannin 'yan banga, kamar yadda muka yi alƙawari, Allah cikin ikon shehu ya cika ga kayan aiki, ga babura 500 kasiya, ga Hilux guda 10, sannan akwai uniform haɗaɗɗinsu gaba ɗayansu wanda aka tanada don a baku. Ku ci gaba da haɗin kai da ba da goyon baya ga jami'an tsaro a jihar Sokoto, ganin cewa an samu nasarar wannan aiki na ƙara kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin wannan jiha tamu da taimakon Ubangiji.
To ko yaya aikin na 'yan banga zai kasance? Tambayar da na yawa sakataren kungiyar na jiha kenan, Abubakar Muhammad AH.
Akwai inda matsalolin sun kai yawa, can zamu ba ƙarfi kami da kayayyakin aikin da mai kama kuma da babu. Za mu hitar da mutane waɗanda zama tuya cewa za su tsaye cikin gari su yi aiki da waɗannan ƙarawunan da an kaba su, sannan za mu hitar da mutanen da za su tsaye dazuzzuka tare da sojoji da mofin ɗin da aka haɗa mu da su.
Dama dai jama'a sun jima suna fatar ganin hukuma ta kula da 'yan banga wajen yaƙi da ta'addanci, saboda gudunmuwar da suke tunanin za su iya bayarwa wajen kare yankunansu. Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman, inda wakilinmu Mustapha daga Mina ya yi nazarin yadda matsalar tsaro ke haifar da ƙalubale a harkokin yau da kullum.
Biyo bayan ɗaukar matakin rufe manyan kasuwannin sai da shanu masu ci mako-mako da ake kira kara da gwamnatin jihar Niger ta yi saboda dalilai na yaƙi da 'yan fashin daji masu ɗauke da manyan bindigogi da suka addabi jihar Niger, masu sana'ar sai da shanu sun ce duk da yake ba su da wata ja akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. To amma fa gaskiyar lamari shine dubban masu wannan sana'a ta sai da shanu sun auka cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon tsayawar al'amura cak ta ɓangaren su. A cikin makon jiya ne dai gwamnatin jihar Niger da ma wasu jihohin arewacin Najeriya suka ba da sanarwar ɗaukar waɗannan matakai da ake ganin suna ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da 'yan bindigar ke amfani da su wajen aikata ayyukan ta'addanci a waɗannan jihohi. Alhaji Sanusi Sarkin Fawa Mariga na ɗaya daga cikin masu sana'ar sai da shanun a jihar Niger. Ga abin da yake cewa akan halin da ya ce sun shiga na tashin hankali.
A hakikanin gaskiya rufe kara da aka yi ba za mu ce ba alheri ba ne, saboda tun da ba mu san dalilin abinda suka je suka tattauna dangane da tsaro, to za mu ba da uzuri. Amma dangane da shiga wani hali, to a hakikanin gaskiya gaba ɗaya mu ne kaina mai cikin maganan kuma to ba mu cewa komai, amma dai an shiga wani hali. Halin nan shi ne akwai mafi yawan wa'anda ba su iya wata sana'a ba shekaran nan, kuma za su tashi su tafi kasuwa ba su da naira goma tasu ta kansu. Yarbawan nan da mutanen kudin nan da ainihin wasu kwallace ce kawo mana kuɗi, muke shiga mutum ya samu abin da ya ci da kanshi ya ci da mahaifanshi. Yau kuma an waye gari abin nan an kulle, yanzu haka ne ina cikin gida kwance. Kaga in ba da dalilin rinne wannan ba, ko wanda ko sisi zan iya tashi in tafi kasuwa, Allah da ikon shi zan iya samu abin da zan taimaka ma kaina, in taimaka ma uwayena, har kuma in taimaka ma wasu jama'a da dama.
Na'am, jama'a Alhaji Sanusi, kana ga idan da an nemi shawarar ku, akwai hanyar da shawarar da za ku bada don a samu maslaha ko kuma shawo kan matsalan tsaron nan ta bangaren shanu din kafin a rufe kara din?
To a hakikanin gaskiya abinda muka so ke nan a nemi shawarar mu gaskiya, kafin a kai haka akwai shawarwari da yawa. A matsayin Allah ya halicce mu a wannan yanki kuma mun tashi a cikin kara, akwai wasu abubuwa da dama wa'anda muna ganin kamar in mun ba da shawara ilam zai hili da karar alfanu. Za ana yaƙi da manyan ɓarayi ne, kuma in ba a kai zuciya nesa ba za a ƙara haihuwar da ƙananan ɓarayi
a cikin gida. Amma Alhassan Nisa, ana zargin kara ɗin nan ana kawo shanu na sata da ake sata hannun mutane, me za ka ce game da wannan zargi?
A hakikanin gaskiya ban iya cewa ba a kawo, tun da a so da yawa za ka ga wasu mutane an kawo wasu shanu da ana zargin su za su tashi su ce za su je su kira ainihin ɗan uwansu in ba a sa abu in suka tafi sun tafi ce na tsaka.
Amma da gaske su ƴan ta'addan nan suna kawo shanu ana saida musu a kara a kasuwannin shanu din?
Ba a hakikanin gaskiya ban iya cewa ba su kawo, saboda kasuwa ce ta ƙunshi al'umma da yawa, shi kuma mugu ba a rubuce yake ba. So da yawa to ana kawo mana, tun daga ainihin wa'anda ba mu zata ba, ba mu kuma tuhumarsu, kuma muna ganin hankalinsu da tunaninsu. Yau an waye gari ana ɗauka su kuma a je a bincika a samu abin nan, haka ne har daga nan wasu sun rasa rayuwarsu kenan har abada abada. Kaga ana kawo kenan a hakikanin gaskiya, tunda yau ni suka ce magana gada kai ban tsoron a ce an zo tuhuma ta, domin me yasa na waɗa haka, don ban san mutum ɗaya mai yi ba, ban kuma tunanin na taɓa siye.
To Alhaji Lukman Suleiman Godabe shi ne ma shugaban kungiyar masu sai da shanun a jihar Niger, ya ce tunda gwamnati ta ɗauki wannan mataki, to akwai buƙatar a taimakawa ƴan kungiyar tashi.
Ina neman tallafawa zuwa ga gwamnati ta taimake mu, ta dube mu da irin rahama a cikin wannan hudda ta kasuwancin mu. Saboda me wanga hudda da gwamnati ta yi yayi mana daɗi sosai fiye da yadda ake zato, har ma mu masu sayan shanu. Duk me gwamnati ta yi shi ne don kyautatawa talakawanta da kuma al'umma ƙasanta, kuma matsaloli da ke faruwa ta satar shanu dalilin da yasa na tsaro gwamnati ta yi shi kenan. Duk me mu mun ji daɗin yawan ga abu mu masu sayan shanu. Duk me matsalolin da ake samu na sata shanu, sata shanu ba ta samuwa sai da mutum uku. Na farko bahilla ce, shi ya san ko menene saniya. Na biyu mahauci, shi ya san yadda zai bar da ita. Na uku shi ne falke mai sayayya loda ko ya sai ya kai kasuwa. To ni mahauci ne kuma ni falke ne, duka ina ɗaya daga cikin waɗannan hurdodi. Dun barawo bai satowa sai da mu muna cikin waɗanga hurdodi, waɗanga matsaloli da ake gwamnati ke fuskanta. Dun me muna cikin masu to mabiyana, ina ba su hakuri ko ina ba dukkan hakuri daga mu hasu. Mu mabiyana akwai masu ƙarfi, akwai waɗanda ba su kai mu ba, za su ga abun ga yayi masu zahi, ba su ba mu ma karan kanmu abun ga yayi mana zahi. Amma me idan muka yi hakuri dukkan mu daga mu hasu, to za mu ji daɗin wanga abu zuwa gaba.
Duk da wannan hali da masu sai da shanu suka shiga dai, al'ummomin da wannan matsala ta ƴan bindiga ta fi kamari a yankunan su, sun ce sun daɗe suna jiran ɗaukar wannan mataki daga gwamnatin. Alhaji Jibril Muhammad Shiroro yana ɗaya daga cikin su.
Gaskiya alhamdulillahi wannan mun dade da jiran irin wannan mataki daga gwamnati.
Na'am.
Saboda yanayin matsalolin da suke faruwa idan ba gwamnati ta shigo ta irin wa'annan abubuwan ba, to matsalan ba zai ƙare ba. Saboda su bandidin ai sukan tara dabbobi ne iyaka a ɗauko. A kawo kasuwa, in aka kawo kasuwa su a maida musu da kuɗi, mutanen gari suke ɗaukan kayan su kai kasuwa, sannan sai su damu bandit ɗin da kayan. To in wannan matakin da gwamnati su ɗauka, muna da kyakkyawan fatan zai haifar da alkhairi insha Allah.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce jama'a su ƙara haƙuri kuma su ba da haɗin kai a wannan yaƙi da 'yan ta'addar bisa la'akari da yadda aka fara samun nasara a kansu. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
Alhamdulillahi mai girma gauna ya tafi a dajin Ma'undu. Dajin Ma'undu da yana ƙarƙashin wayannan 'yan ta'addan ne, amma mai girma gauna da wakansa da sauran jami'an tsaro sun hau masuka sun je garin a tabbatar cewa a garin yanzu ba wani bandit. Jami'an tsaro sun kawar da su. Haka kuma waɗansu wurare da yawa wanda yake jama'an tsaro sun yi rawan gani na kawar da wayannan 'yan ta'addan. Haka kuma a nan ɓangare kila ta ji labarin tsakanin Fantagazo Adogo Fadama da wannan dajin sojoji ɗin nan. Shi ma a arangaman da aka yi da 'yan jama'an tsaro da su wayannan 'yan ta'addan. Kuma alhamdulillahi jama'an tsaro sun samu galaba, kuma wannan insha Allah haka za a ci gaba da yi.
Fata dai ita ce Allah ya kawo sauki akan wannan matsala ta satar shanu da masatar mutane domin neman kuɗin fansa ta yadda al'ummar ƙasa za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da tsohon tauraron kwallon kafa na duniya ɗan ƙasar Brazil Pele, wanda fito daga asibiti a sanyin safiyar yau Talata bayan ya share kwanaki 6 yana zaman jiya. Pele ɗan shekaru 80 da haihuwa ya ce a yau yana cike da farin cikin dawowa a cikin iyalansa da ma masoyansa. Ko a watan Afrilun shekara 2019 Pele ya huskanci matsalar rashin lafiya a birnin Paris bayan ya yi fama da matsala mai tsanani a mafitsararsa. Likitoci a
asibitin albarin Aston na Sao Paulo sun ce a yau Talata za a ci gaba da yi masa bincike domin ƙara tantance matsalolin lafiya da Pele yake fama da su. A wani hannun kuma a yau yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a tankade da rarraya a dukkan fadin duniya na neman shiga kofin duniya na ƙwallon kafa na kasar Qatar na shekara 2022. Kasar jamhuriyar Niger harkuni na ɗaya ko grup A a Marrakesh. Kasar Morocco a shekaran jiya ta lalabe kasar Djibouti da ci 4-2 bayan ta sha kashi a makon jiya banza da 2 a hannun kasar Burkina Faso. Duk dai a wannan rukunin na jamhuriyar Niger a yau kasar Algeria na karawa da kasar Burkina Faso. Haka ma a rukunin B kasar Zambia ta sha kashi a yau Talata a wannan rukunin na B a hannun kasar Tunisia da ci 2 da banza, yayin da Equatorial Guinea ke bugawa da kasar Mauritania. A rukunin C duk dai a tankade da rairaya na nahiyar Afirka neman shiga kofin duniya a baɗi a kasar Qatar, Cape Verde na bugawa da tarayyar Nigeria, yayin da Liberia ta yi wa Afirka ta tsakiya 1 da nema a ranar jiya. A rukunin D kasar Kamaru ta sha kashi a jiya a hannun kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire, yayin da a yau Malawi ke karawa da Mozambique group D. A rukunin E kasar Rwanda da Uganda ke karawa, yayin da kasar Mali ke fafata da kasar Kenya. A yankin Turai duk dai a wannan tankade da rairaya na neman shiga kofin duniya na kasar Qatar a baɗi idan Allah ya kai mu. Kasar Faransa da ke rike da kofin duniya na gogawa a yau da kasar Finland bayan ta yi wasanni 5 jere ga juna ba tare da kasar ta Faransa ta yi nasara ba. Su ko ƴan wasan club din PSG Mbappe da Verratti suna ci gaba da shan magungunan yanzu haka bayan sun dawo a club din nasu daga kungiyoyin su na kasa na ƙwallon ƙafa da suka halarta albarkacin tankade da rairaya neman shiga kofin duniya sanadiyar raunukan da suka je. Club din na PSG a yau Talata a sanarwar da Pedro ya ce za a ci gaba da duba su, kuma nan da kwanaki 2 za a tantance takamaimai matsalolin kiwon lafiyar da suke fama da su. A wasannin ƙwallon hannu na US Open na tennis, dan kasar Italia Matteo Berrettini ya kai a zagaye na gaba bayan ya sharbike Oscar Otte da ci 6-4, 6-3, 6-2 a wasa na gaba. Zai kara da Novak Djokovic da ya karkare shi a wasannin Roland Garros da kuma na Wimbledon duk da wannan shekarar ta bana. Kuma in har yana son shi Matteo Berrettini ya kai zagaye na gaba, sai ya yi nasara gaban Novak Djokovic a karawar su ta 3-0 na wasannin US Open na wannan shekara ta 2021. Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice, kungiyar Taliban ta ambato sunan Mullah Hassan Akund aminin tsohon shugaban kungiyar Mullah Umar a matsayin shugaban sabuwar gwamnati. Kana Mullah Abdulgani Baradar mataimakin shugaban siyasar kungiyar. Sirajuddin Haqqani dan wanda ya kafa kungiyar Haqqani wadda Amurka ta ayyana ta yar ta'adda shine aka nada ministan harkokin cikin gida, inji babban mai magana da yawun kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid yana fadawa taron manema labarai a birnin Kabul. Cibiyar nazarin guguwa ta ƙasa ta Amurka ta faɗa a yau Talata cewa mahaukaciyar guguwar Lari na ci gaba da ƙara girma zuwa mataki na uku da ka iya barazana a tsibirin Bermuda da ke tekun Atlantic zuwa ƙarshen wannan mako. A cikin rahotonta na baya-baya, cibiyar nazarin guguwar ta ce Lari na nisan kilomita 1340 a kudu maso gabashin tsibirin Bermuda, kana tana kadawa da iska mai karfi da ke tafiyar kilomita 195 a cikin sa'a guda, tana tinkarin arewa maso yamma. A ƙarshe, shekaru hudu da suka gabata, sabon zababben shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kira ga Turai da ta karfafa karfin sojanta domin inganta tsaron nahiyar ta yadda za ta rage dogaro akan Amurka, kana ta iya daukar matakai ba tare da goyon bayan Amurka ba. Akasarin shugabannin Turai sun dauki ra'ayin Macron ba a dole ne a daina bahaguwar tunanin Turai ta dauki matakan karan kanta, inji ministan tsaron kasar Jamus Annegret Kramp-Karrenbauer. Amma ganin ficewar da rundunar da Amurka ke jagoranta daga kasar Afghanistan ya sa ta sauya tunaninta.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za ku shi wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safi agogon Nigeria Niger kamar ga Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu amadadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti da ma engineer namu na yanzu ni Abdul Aziz Adli Toro da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.